لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايانك وما سكلم وأن اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وأن نيني نا أكو أكما تفسير منبيو أتكين وأن وتامي البركة وتر رمضان يو أشرون da shida ga watan Afrilu shekara ta 2020 da muke cikin tafsirin suratul anbiya, wanda kuma muka kwana akan aya ta 4 da anan za mu tashi insha Allah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون.
نعم. الله سبحانه وتعالى قال ربي يعلم القول في السماء والأرض، yace ubangiji na yana sane da magana a sama ko a ƙasa. Wa huwa as-sami'ul 'alim, kuma shi mai ji ne masani. Bal a qalu, sun ce azghasu ahlamin, ay tarkacen mafarki ne, wato alqur'ani. Bal iftarahu, a ya dai kago shi ne, wato annabi sallallahu alaihi wasallam. Bal a huwa sha'ir, shi mawaki ne. Falyatina bi ayatin kama ursila al-awwalun, to yazo mana da wata aya kamar yadda aka aikowa manzannin farko. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun, babu wata alqarya gabanin su wadda tayi imani muka halaka ta, to shin za su yi imani? A wannan kabar martani ne ubangiji subhanahu wataala yake mayarwa da kafirai, waɗanda ajiya muka ji batunsu game da alqur'ani, game da annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa suna ɓoyewa su tattauna a asirce. Wa asarru allazina zalamu wa asarru najwa allazina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun, suna ɓoyewa suna tattaunawa a junansu a game da annabi sallallahu alaihi wasallama cewa shi ba wani bane face mutum kamar ku, wato irin yadda kuke haka yake, da me yafi ku arshi da za a aiko shi a matsayin annabi ko ba a aiko ku ba? Da haka abinda zai zo ya zo muku da shi dinnan ba wani abu bane face sihiri, da haka ku nisance shi, ku guje shi. To wani abinda suke tattaunawa a boye, Allah ya mayar musu da martani ta harshen ta umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam, ya faɗa musu cewa duk abin da suke ɓoyewa ɗin nan Allah subhanahu wata'ala ya sani, duk sukan da suke yi ubangiji subhanahu wata'ala ya san da shi, kuma su jira su ga uƙubar da ubangiji subhanahu wata'ala zai yi musu matuƙar ba su tuba ba sun dawo kan imani da alqur'ani. Don haka abin da suke ƙoƙari su ɓoye na tattaunawar wannan buƙatar ta so wata samu biya ba, wato ba su cimma buƙatar su ba, domin Allah subhanahu wata'ala ya bankaɗo abinda suke yi, ya kuma sanar da manzonsa sallallahu alaihi wasallam, kuma ya gaya musu cewa dukkan wata magana da mutum zai yi a sama ko a ƙasa, dukkan wani abin da za a furta a sama ko a ƙasa, Allah yana sane da shi. Qala rabbi ya'lamu al-qawla fi as-sama'i wal-ard. Qala haka yake a kira'ar Hamza da Kisa'i da Hafs da Khalaf. Qala da sigar fi'ili madhi. Qala wato yace, wato Annabi sallallahu alaihi wasallama ya amsa wa kafirai manzo ya gaya musu cewa rabbi ya'lamu al-qawla fi as-sama'i wal-ard, ubangiji na yana sane da magana a sama ko a ƙasa. Kuma wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wahayi ne da Allah subhanahu wataala ya masa. Qira'at jumhur qul rabbi ya'lamu al-qawla fi as-sama'i wal-ard, da siga umarni kace ubangiji na yana sane da magana a sama take ko a ƙasa. A qira'ar waɗannan malamai guda hudu, Hamza da Kisa'i da Hafs da Khalaf, da sigar abin sigar madhi, sigar labari, qala rabbi yace ubangiji na, amma idan aka duba za a ga duk ma'anar da yace, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama bai faɗi gaban kansa ba, ya faɗi abin da aka yi masa wahayi ne. Haka daidai yake da qul rabbi kace ubangiji na. Allah ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya bawa kafirai ansa, ya gaya musu cewa ubangijinsa ya san duk abin da kafirai suke faɗa na ƙaryata shi, ya san kowace magana da za a yi a sirce ko a bayyane a sama ko a ƙasa, babu abin da yake buya ga Allah subhanahu wataala. Shine ya saukar da kuma wani alqur'ani, wanda alqur'ani ne da ya kunshi labarurrukan mutanen farko da mutanen ƙarshe. Babu wani mutum ko wani halitta da yake da ikon ya kawo wani abu kwatankwacin alqur'ani. Wanda ya san sirrin sammai da ƙasa shine ya saukar da wani alqur'ani. Kaga shi babu wanda zai iya saukar da wani alqur'ani in ba Allah ba. Anan alqaula an kawo shi da sigar abin ta'rif, aka ce alqaula dan a nuna kowace irin magana ce, duk wata magana ta shiga cikin nan, ta kunshi duk wata magana da mutum zai yi. Kuma anan ana nuna musu cewa ubangiji subhanahu wataala ya sifantu da sanin da ilimin dukkan wani abin da ake furtawa ko ake sauraro, kuma ya sifantu da sanin dukkan wani abin da ba ma ba furta shi ake ba. Shi yasa ya ce wa huwa sami'ul alim, shi mai ji ne, ai sami'ul lil masmu'at alimul lil ma'lumat, yana sane da abubuwan da furta su ake yi a faɗe su da baka, yana sane da abubuwan da ba furta su ake yi ba, saboda duk Allah subhanahu wataala yana sane da su. Allah subhanahu wataala ya san komai. Daga cikin abubuwan da Allah ya sani, ya san halin da kowane halitta sa yake ciki, ya san abin da yake cikin zukatanmu, ya san mai gaskiya cikin mu, ya san makaryaci a cikin mu. Anan za mu ga ubangiji subhanahu wataala bai ce ya alamu sirra ba, sai ce ya alamu alqaula, bai ce ya alamu sirra ba, saboda abin da suka faɗa sun faɗe shi ne a asirce. To sai ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar musu da cewa ya san koma menene ake furtawa, don haka ya san abinda duk yake na sirri da wanda ma yake na bayyane, duk ubangiji ya san su. Don haka sai aka yi magana, sai aka ambaci maganar, ba a ma ambaci sirrin ba, saboda su an riga an faɗi cewa su ai a sirri suka yi maganar su. wa asarra allazina zalamu aka nuna daman su a sirri suka yi. To ubangiji ya san duk wata magana, ma'ana da wacce suka yi ta sirri da wacce ma ba ta sirri ba, ubangiji subhanahu wataala ya sani. Amma a cikin al-Furqan, suratul Furqan, zamu ga ubangiji subhanahu wataala da ya kawo kwatankwacin irin wannan ayar, sai aka yi amfani da kalmar sirri, qul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima. A can sai aka yi amfani da kalmar ya'lamu allazi ya'lamu sirra maimakon al-qaul da aka yi amfani da shi anan, saboda a cikin suratul Furqan ambaton sirri bai gabaci wannan aya ba, ba a kawo kalmar sirri a cikin ayoyin da suka gabace ta ba. Abinda aka kawo shine maganar kafirai da suke cewa in hadha illa ifkun iftarahu wa anahu alayhi qaumun akharun, cewa alqur'ani ba wani abu bane face wani kage ne da ya kirki da annabi ya kirkiro kuma wasu mutane suka taimaka masa. To waccan magana da Allah yake faɗa a cikin suratul Furqan magana ce da wani lokaci sukan faɗe ta a bayyane, wani lokaci kuma su faɗe ta a asirce. To sai Allah subhanahu wataala ya nuna musu cewa wanda suke yi a asirce din ma ya santa ballantana kuma wanda suka yi a bayyane. Haka idan an tabbatar da Ubangiji ya san abin da yake a asirce, to kaga min babu aula a ce ya san abin da aka yi a bayyane. To shi yasa a can sai aka ambaci kalmar sir ba kalmar qaul da take a nan ba. Babu wani abu kankani ko babba face Ubangiji subhanahu wataala ya san shi. Ba wani abu da yake buya gare shi, duk kankantarsa duk girmansa. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. باب وانا أبو كتن كتن قائر واتو كتن كتن كرمر تروروا أسميكو أكسا كو أكسا دهك كو سما دهك فاتشي ألا سند ينا سند شي كما ينا تكل التافي مبيني. النبي إبراهيم عليه السلام أتكين الدعاء السديكي نجي ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. شيء أبن جمع إنك تعلم ما نخفي وما نعلن للي كي كنا سندا أبن دمكي بوي واد أبن دمكي بيناوا كما باب وانا أبن دمكي بويوا آقا الله سبحانه وتعالى أكسيكي كو أسما هكا قومي لأبن جي سبحانه وتعالى آيكي Ubangiji yana sanar da shi a sama yake ko a ƙasa yake. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Lalle Allah babu abin da yake boyuwa gare shi a ƙasa ko a sama. Don haka Ubangiji subhanahu wataala yana sanar da abin da suke yi don tattaunawar da suke yi a boye. Kar su zaci cewa wani abu ne wanda su kaɗai suka san me suke tattaunawa. Allah yana sane kuma ya sanar da annabinsa sallallahu alaihi wasallama. Don haka ita kanta wannan aya ce da take nuna gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama. Gashi cewa abinda suka yi a boye a junansu ba kuma kowa ne daga cikinsu ma ya sani ba. Gashi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta musu shi a Alkur'ani cewa Allah subhanahu wataala ya san da shi. To wannan ita kanta aya ce da ya kamata ta zama musu hujja akan gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama. Amma kuma ba lalle ne su yadda da haka ba, sai ma suka shiga wasu kamakame don su ƙara bata gaskiyar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da ita, su jefa mutane cikin rudani, su hana mutane gane gaskiya. Saboda haka sai zanto sun rika ganin cewa Alkur'ani ɗin da aka da annabi ya zo da shi dole ne su faɗi wata sifa game da shi wanda za ta sa mutane su yarda cewa Alkur'ani gaskiya ne. Shi ne Allah ce bal qalu adghasu ahlamin bal a qalu cewa dai suka yi adghasu ahlamin tarkace tarkacen mafarki ne bal a iftarahu kirkirarsa yayi bal a huwa sha'ir shi mawaki ne فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. تو سيزومنا دوات آية كما ريان دا أكا أيكو دا نفركو واتو كافري بسو سيا أكن سوكا النبي صلى الله عليه وسلم دا تشيوى متن نيبا أسنت في وجن سدى تشيوى سلوش كما القرآن دا يزولش واند كما وجن قوكدا سلوش غسكيا تسيسكش غكا مكامي da maganganu masu tufka da warwara wanda su kansu waɗannan maganganu sun isa su tabbatar da cewa abinda suke kai ƙarya ne ba gaskiya ba. Kuma ita hujja guda ɗaya ce, duk inda aka shigo da ita tana nuna abu ɗaya ne kuma za ta tafi akan wato turba guda ɗaya ce. Amma duk sanda aka shiga kamakame yau a faɗi wannan gobe a sake a faɗi waccan gobe a faɗi wannan, to alama ce ta cewa abinda ake kai ba gaskiya ake kai ba kuma ba hujja ake da ita ba. Kamar yadda Larabawa suke cewa wal batilu lajlaj, wato ita ƙarya kullum al'amarin ta rikice yake. waye da fuska guda daya yau da fito da ita da wannan siga gobe kuma a canza da wata sigar daban to shine yanzu abin da yake faru ga Annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi maganganu anan a wannan ayar Allah ya faɗi maganganu guda uku wanda suka yi domin su rushe alqur'ani na farko suka ce azza su ahlamin alqur'ani karkacen mafarki ne wato abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba wani abu bane face mafarki ne da yake yi yana gani a baccin sa da rudu rudani da yake gani a cikin mafarki wanda ba gaskiya ba sannan magana ta biyu suka ce alqur'ani kirkira ce wato Annabi kirkirar sa yayi ƙarya yayi da awa yayi ta cewa an masa wahayi alhalin ba wahayi bane shi ya kirkiro shi ya jingina wa kansa sannan magana ta uku shine Annabi sallallahu alaihi wasallam waki ne abinda yazo musu da shi waka ne to Allah subhanahu wataala duk ya rushe waɗannan maganganu nasu a gurare daban-daban Allah subhanahu wataala kama a cikin suratul haqa cewa ma huwa biqawli sha'irin qalilan ma tu'minun wala biqawli kahinin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin alqur'ani ba maganar mawaki bace amma kadan kuke yin imani haka nan ba maganar boka bace kadan kuke wa'azantuwa saukakke ne daga ubangijin halittu duka haka nan Allah subhanahu wataala a wani gurin yana cewa ma allamnahu ash-shi'ra wa ma yanbadila in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin ba mu koya masa waka ba kuma waka bata dace da shi ba ba wani abu bane face ambato ne ko tunatarwa ce kuma alqur'ani ne mabayyani haka nan a cikin suratu yasin afwan suratu yunus Allah subhanahu wataala yana cewa ma kana hadha alqur'an an yuftara min dunillah walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila alkitabi la rayba fihi min rabbil alamin wala alqur'ani bai zanto ba abinda za a kirkire shi ba daga Allah ba sai dai ya zanto mai gaskata abinda yake gabansa wato ya gabace shi shine sauran littafai da suka gabata kuma mai bayyana hukuncin da shi wannan littafi ya kunsa daga ubangiji babu kokonto a cikin sa daga ubangijin halittu duka saboda alqur'ani gaskiya ce saukakke ne daga Allah anan zamu ga a cikin wannan aya Allah subhanahu wataala ya kawo kalmar balbal guda uku bal qalu azghasu ahlamin bal iftarahu bal huwa sha'ir bal ta farko kamar watsi ne daga maganar mutanen farko can a baya Allah ya gaya mana cewa suna cewa afatatuna sihira wa antum tusirun yanzu kwa zo wa sihiri ku yadda da sihiri alhalin kuna gani wannan maganar wasu daga cikin mushrikai ne suke nuna cewa abinda Annabi ya zo da shi sihiri ne suna jan kunnen ƴan uwansu cewa yanzu kwa yi imani da sihiri alhalin kuna gani sai kuma aka watsar da waccan magana ta mutane ta waɗancan mutane masu ganin alqur'ani sihiri ne sai aka zo da wata magana kuma ta wasu daban su kuma masu ganin cewa alqur'ani tarkacen mafarki ne to dan a nuna watsi da magana farko shine aka yi amfani da kalmar bal shine idrab ne idrabun intiqali an watsar da waccan magana ta baya an shiga wata magana ta biyu kuma masu waccan magana wasu ne daban masu wannan magana wasu ne daban saboda aka kalu da aka ce anan ana nufin wasu wata jama'a ce daga cikin su mushrikai ba waɗancan na farko ba wasu ne daban su kuma abinda suke cewa kenan bal ta biyu kuma yace bal iftarahu ita kuma tana iya ta kasance daga maganar waɗannan na biyu waɗanda suke ganin azzasu ahlamin to su ne kuma bayan sun ce azzasu ahlamin sai kuma suka watsar da wannan magana ta cewa tarkacen mafarki ne sai suka dawo kuma suna cewa a'a ba haka bane iftarahu wato kirkirar sa yayi ba mafarki yayi ba wato ƙarya ce kawai ya zunzurutun ta ya shirga wato sun watsar da maganar su ta adrasu ahlamin daga bal ta biyu tana nuna cewa sun saki waccan magana ta farko adrasu ahlamin sun rike magana kuma sabuwa shine iftirahu annabi kirkira sa yayi sannan daga nan kuma ita ma wannan magana ta biyu suka watsar da ita suka ce kuma huwa sha'ir bal ta uku kenan bal wato suka watsar da magana cewa iftirahu din suka dawo kuma suka ce huwa sha'ir saboda haka balbal din nan da ta biyu da ta uku kamar su ne suke watsi da maganganun su su yi wannan su yi wannan wanda wannan yana nuna maka wato ba su da wata magana guda daya da suka rike maganganu ne waɗanda su suke kirkira a lokacin suke kokarin su liƙawa annabi sallallahu alaihi wasallam su liƙawa alqur'ani kuma alama ce da take nuna cewa ƙarya ce suke kai ba gaskiya ba shi yasa hujjar su take zama akan siga guda daya kuma yana iya yiwa ya zanto balbal din nan ta biyu da ta uku zai yanzu ya zanto kamar ta farko ce mun ce bal ta farko an gama da maganar wasu ne aka zo magana ta wasu mutane daban to ta yiwu ta uku ma bal ta biyu da ta uku din masu zanto hikayar maganganun wasu mutanen ne wato kamar a ce wasu daga cikin kafirai suka ce alkur'ani sihiri ne wasu kuma suka ce tarkacen mafarki ne wasu kuma suka ce kirkirar su aka yi wasu kuma suka ce mawaki ne wato duk zai iya zanto hikaya ce ta maganganun su da suka yi daban-daban to ala ayi halin dai ko ma menene wannan yana nuna cewa sun rasa wata hujja guda daya wadda da ita za su soki alkur'ani su hana mutane imani da shi saboda haka suke ta kame waɗansu su faɗi wata magana wasu su faɗi wannan magana ko kuma a'a daga cikinsu su da kansu yau in suka faɗi wata magana su canza ta zuwa wata magana sabuwa yau su faɗi wata magana gobe su canza zuwa wata magana sabuwa saboda haka ƙarshe Allah da ya ce bal huwa sha'ir a nan ba mu ga sun kore wannan magana ta ƙarshe ba saboda ita wannan magana ƙarshe ita ce tafi kowace rauni cikin abubuwan da suke faɗa don haka ba buƙatar ma a kore ta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama mawaƙi ne sun dawo kanta suka tsaya a kanta domin cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama mai sihiri ne wannan zai sa mutane su ɗauki al'amarinsa da girma to amma idan aka dawo kan cewa mawaƙi ne to sai a ɗauke shi wani wanda ya rasa abin yi yake ta suki burutsu yake wasu maganganu marasa kan gado to amma yadda suke girmama sha'anin masihirci to wannan zai sa al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara burin ƙasa kuma ya sa masu tunani su shiga tunani akan abin da yake yi da haka sai suka gangaro har suka dawo suka danganta shi da mawaƙi domin su shashantar da maganar anan ta ƙare anan bal qalu adghasu ahlamin al adghas jam'u digs abin da ake kira digs shine yan kirare yan ciyayi haka wanda suke cakuɗe kirare ne na abubuwa daban-daban sukan kirawo dukkan wani mafarki wanda ba shi da kan gado da cewa sukan kira shi da adghasu ahlam kamar yadda yazo cikin kissar annabi Yusuf alaihi salam lokacin da sarki ya yi mafarki ya kirawo masu fassara ya ce su fashi fassara mafarkinsa sai suka ce bal qalu adghasu ahlam kuma nahnu bi ta'wil al-ahlam bi alimi kace ai tarkacen mafarki ne haka shi tarkacen mafarki kuma duk ya kwashe ne kuma ba mu san fassarar tarkacen mafarki ba wato so suke su ce abinda Allah subhanahu wata'ala ya yi wa annabi wahayi da shi na labaran tashin alkiyama da hisabi da zuwa ranar alkiyama duk a mafarki annabi sallallahu alaihi wasallam yake gani kuma alqur'ani wani hada-hada ne hada-hadan abubuwa ne wanda annabi yake gani a mafarki ba gaskiya bane sannan suka ce bal iftarahu bal huwa sha'ir, wato annabi ƙarya yake yi, shi kirkiro abun, kuma waka ce yake zuwa da ita yana cewa daga Allah yake. Sannan sai suka da suka ce falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun, to wannan ita ce natijar wato sakamakon da suka fita da shi daga ƙarshe, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da wata aya kamar yanda aka aiko da manzannin farko, wato kowa daga cikin masu waɗancan maganganu, masu cewa sihiri, da masu cewa tarkacen mafarki, da masu cewa kirkira yayi, da masu cewa mawaki ne, ƙarshe dai daga abinda suka fita da shi na natija shine annabi ya zo musu da wata mu'jiza hissiya, wato wani abu na mu'jiza da za su gani ɓaro-ɓaro, ido da ido, wanda suke zai nuna musu cewa alƙur'ani gaskiya ne, irin abinda manzannin baya suka zo da shi, kamar naqatu salih, taguwar annabi salih, ya zo musu da wani abu irin wannan, ko ya zo musu da irin asa musa, sandar annabi musa alaihi salam, ko hannunsa, ko mu'jizojin annabi isa alaihi salam, da sauran abubuwa na mu'jiza wanda babu mai iya yin su sai Allah, kuma babu mai iya zuwa da su sai annabawa da manzannin Allah. Zaka suka nemi cewa in gaskiya ne ba haka yake kamar yadda suka kira shi ba, to ya zo musu da irin waɗannan mu'jizozi, to anan ne za su yadda cewa lalle lalle shi manzon Allah ne, kuma abinda yake gaya musu alƙur'ani gaskiya ne. Anan za mu ga yana daga cikin wato buhtani su ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da wata aya, wadda aya duk da zai zo musu da ita sai sun fi masa da'awar sihiri sama da wacce ya zo musu da ita a yanzu. Ya zo musu da alƙur'ani, sun ce sihiri ne, to ina kuma ya zo musu da wani abu irin sanda annabi Musa, a nan ne ma za su fi yadda da sihiri ne, kamar yadda Fir'auna lokacin da annabi Musa ya zo da sandarsa, ya zo da hannunsa, ai yana gama nuna masa cewa suka yi sihiri ne wannan. To kaga shi idan har sun kira shi mai sihiri tare da bai zo da wani abin da ya kama da na masu sihiri ba, to ina kuma ya zo da abin da ya kama da na masu sihiri, ai nan ne ma kuma za su fi samun abin riƙewa, sai to mun gaya muku da masu sihiri ne, ga shi nan yanzu ba ku ga hannunsa ba sai ya ringa wani haske, ai na mun ce muku matsafi ne ba ku gani ba sai ya ringa tayar da matacce, ai mun gaya muku matsafi ne. Saboda haka ashe in har da za su yi imani da shi, to abinda ya zo musu da shi na mu'jizar alƙur'ani kadai ita ce ya kamata su yi imani da shi a kanta, to ba su yi imani da shi a kan wannan ba wacce ita fi nisa da sihiri, ta yaya za su yi imani da shi yayin da ya zo musu da wani abin da ana ga wani abu mai kama da shi a gurin masu sihiri, nan ne za su fi riƙewa su ce sihiri ya zo da shi. To shi ne Allah ya ce ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun, a gabaninsu babu wata alƙarya da ta yi imani muka hallaka ta, shin za su yi imani? Wannan ansa ce Allah subhanahu wa ta'ala yake ba su game da waccan buƙata da suka nema. Sun nemi buƙatar Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko masa da wata aya irin wacce ba wa annabawan da suka gabata. To kuma waɗancan annabawa da aka ba su ayoyin da aka ba su da mu'jizozin da aka ba su, ai ba su sa mutanensu sun yi imani ba. Dukkan wani annabi da ya gabata da ya suka nemi aya a nuna musu, kamar mutanen annabi Hud, mutanen annabi Salih da aka ba su naqatu Salih, mutanen annabi Musa din da suke magana, da mutanen annabi Isa, ai duk da aka ba su ayoyin ba su sa sun yi imani ba. Saboda haka da suka ki imani kuma da yawa daga cikinsu Allah halaka su yayi, sun nemi a kawo musu wata aya aka kawo musu kuma suka ki imani da ita, da ƙarshe Allah ya halaka su. Haka kuma da kuke cewa a zo muku da wata aya ba ku da bambanci da su, da za a zo muku da wata ayar kuma za ku ƙaryata kuma ƙarshe Allah zai halaka ku. To shi kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai yi nufin halaka al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba, Allah ya so ya bar wannan al'umma duk da cewa a cikin su akwai masu ƙaryatawa, akwai masu girman kai da masu jayayya, domin daga ciki za a samu zuriyar su waɗanda za su zo su yi imani, su karɓi wannan da'awa da gaskiya, su kuma yi fafutuka wajen yaɗa ta. Haka kuma ya faru. Allah bai aiko da ayar da ta sa aka halaka wannan al'umma ba, ya zanto su waɗannan kafirai da suka ci ta gwagwagwa da su, ƴaƴansu ne suka zo suka yi imani daga baya, kuma su suka zo suka yi ta fafutuka wajen jihadi, wajen yaɗa wannan addini har ya shiga ko'ina da ina. Wannan ita ce hikimar da ta sa Ubangiji subhanahu wataala bai aiko musu da aya ba, don kai ya zanto ya yi halaka su kamar yadda ya halaka waɗanda suka gabata. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwalun wa atayna thamuda an naqata mubsiratan fa zalamu biha wa ma nursila bil ayati illa takhwifa. Allah ce ba abin da ya hana mu ba za mu aiko da ayoyi ba su ne mu'jizozi, illa an kazzaba biha al awwalun, sai dan na farko sun ƙaryata. Wato mun ba wa na farko irin waɗannan ayoyi kuma sun ƙaryata, ba su yi imani ba. Wa atayna thamuda an naqata naqata mubsiratan, mun ba wa samudawa a mu'jiza ta aya wacce take ta sarari a fili wanda sowa ya ganta. Fa zalamu biha, amma sai suka yi zalunci da ita, suka yi yunkurin suka kashe ta, suka yi yunkurin kashe Annabi Salihu da mutanansa, kuma a ƙarshe Allah ya halaka su. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, yace ba ma aiko da ayoyi sai dan tsoratarwa. Hakanan ayoyi kadai ba suke sa a yi imani ba, wasu koyaya za su ga aya, duk irin yadda za a nuna musu aya su danta ƙwaro-ƙwaro, ba sa su yi imani ba. Na allazina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarau al'azaba al'alim, ce waɗanda kalmar ubangijinka ta azaba ta riga ta tabbata akan su ba za su taɓa imani ba, ko da kowace aya ta zo musu ba za su yi imani ba har sai sun ga azaba ɓaro-ɓaro, sun ga azabar Allah, wato mutuwa ta zo musu gadan-gadan, da lokacin ne za su yi imani, imanin ba zai amfane su ba. Saboda Allah subhanahu wataala ya rike ayoyinsa bai nuna wa mushrikan Makka ba, domin yana son ya wanzar da su, dan daga cikin su akwai wanda za su yi imani, kuma zurriyarsu su za su dauki wannan addini zuwa sauran sassa na duniya. Da an aiko musu aya, to da sunnar Allah ce za ta biyo baya. Sunnar Allah kuma ita ce idan aka ƙaryata ayoyin da aka nema, to ƙarshe kuma abinda zai biyo baya shi ne Ubangiji ya tumɓuke wannan al'umma daga farkonta har ƙarshenta. To shi ne Allah ya ce afahum yu'minun, shin yanzu za su yi imani? Wato da za mu ba su ayoyi kamar yadda suka nema, shin za su yi imani, ko kuma ba su yi imani ba kamar yadda waɗanda suka gabata su ma ba su yi ba? Da suka ce kama ursila al-awwalun, to kama ursila al-awwalun dai har kamar yadda aka aiko wa na farko ne, to ai kaga su ma kenan ba su yi imani ba, tunda na farkon ba su yi imani ba, kuma irin wannan kuke nema. Ya zanto kawai za a sake maimaita abin da ya faru ne a baya, ba kun nema abin da a baya an yi shi bai amfani ba, ya za ku nema a sake yin abin da an yi a baya bai amfani ba? Baya da amfani a sake maimaita irin wannan abu. Sun ce suka yi kama ursila al-awwalun, kamar yadda aka aiko wa na farko an aika musu ayoyi, to sun yi imani ai ba su yi ba, to ku me yasa kuke so kuma a sake aika muku irin wannan kuma a ƙarshe ku yi imani?
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين.
Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim, ba ma aiko gabaninka ba face wasu mazaje waɗanda muke musu wahayi. Fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun, dan haka ku tambayi masana idan kun kasance ba ku sani ba. Wannan makasudin wannan aya shine rushe wacce magana ta baya da suke yi tattaunawa akan ta, na cewa hal haza illa basharun mithlukum, cewa shi annabi ba wani bane face mutum kamar ku, ta yaya za ku yi imani da shi? Wato shi bai da wani abin da ya sha bamban da ku wanda har zai ba shi damar ya zama manzo, ku daga cikin ku ba a zaɓi manzannin ba. Saboda wannan rushe wannan hujja taso ita ce anan Allah subhanahu wata'ala yake rushewa. Yanzu gashi suna maganar cewa a kawo masa ayoyi kamar yadda aka aiko wa na farko. Falyatina bi ayatin kama ursila al-awwalun, ba haka suka ce ba? A zo musu da aya kamar yadda aka aiko wa na farko. To na farkon da aka aiko wa ayoyin nan ba manzannin bane, manzanni ne, manzannin nan ba mutane bane, mutane ne. To in har kun yarda cewa na farko da aka aiko wa ayoyi manzanni ne kuma mutane ne, dan me yanzu kuke jayayya akan manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallama, akan cewa shi mutum ne ya zai zama manzo? Gashi kuma kuna so a kawo masa aya kamar ina aka kawo na farko, na farkon kuma da kuke magana ai mutane ne. To shine anan Ubangiji subhanahu wata'ala yake rusa musu wannan dalilin da suke hujja da shi, cewa shi manzanci ba wani abu bane face karantarwa ce, abinan zabi ne da Allah subhanahu wata'ala yake ma wanda ya ga dama daga cikin bayansa ya zabe shi ya yi masa wahayi. Da zarar ya zabe shi ya yi masa wahayi, shikenan ya zama manzo. Babu wani abin da sai an yi masa shi ko an canca shi daga sifarsa ta mutum, ya tashi shi ba mutum ba, ko shi ba mala'ika ba, ko ya zama mala'ika, ko ya zama wani abu daban, sannan ya zama manzo. A'a, yana nan a matsayinsa na mutum. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya, kace ni mutum ne mithlukum kamar ku, abinda ya fitar da ni na zama daban a cikin ku shine yuha ilayya, ana min wahayi. Sauraka ba wai wani abu yake tashi ya zama daban ba. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya bayyana musu cewa al'adarsa a cikin manzanninsa gabanin Annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce kasancewar dukkan waɗanda yake aikowa manzanci, yake ba su annabci da manzanci, mutane ne. Saboda haka idan har haka ne ya faru a annabawan da suka gabata, to dan menene shi ba zai faru akan sa haka ba? Dan menene yanzu kuke rigima akan wannan? Shine Allah subhanahu wata'ala ce wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim, wato ba mu aiko da wasu gabaninka ba face mazaje. Abinda ya suka sha bamban da sauran mutanen zamanin su, nuhi ilaihim, muna musu wahayi. Al-Allamatu As-Sa'di rahimahullahu ta'ala cikin tafsirin sa yake cewa hadha jawabun li shubahil mukazzibina bil rasul qa'ilina هل لا كان ملكا لا يحتاج الى طعام وشراب. yace wannan ansa ce da Allah subhanahu wataala ya baiwa masu ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, masu karudani da cewa me yasa manzon Allah bai kasance wani mala'ika ba wanda baya buƙatar ci da sha, baya buƙatar zuwa kasuwa, kuma me yasa ba zai zanto wani madawwami ba wanda ba zai mutu ba? Suka ce idan bai zanto haka ba, to wannan ya nuna ba manzo bane. To wannan shubhar bata gushe ba a cikin duk zukatan masu ƙaryata manzanni wanda suka yi kama da juna a cikin kafirci, don haka maganganun su ma suka yi kama da juna. To shine sai Allah ya ansa musu shubhar waɗannan maganganu nasu. Fa ajaba Allah ta'ala an hadhihi shubah li ha'ula'i al-mukazzibina lir-rusul المقرين باثبات الرسل قبله. sun yadda akwai wasu manzanni da Allah ya aiko gabaninsa, amma kuma shi sun kiyada da shi manzancin. ولو لم يكن إلا إبراهيم عليه السلام كودا كو أتكن واندا سكي إيمان باب ونسي النبي إبراهيم عليه السلام واندا ديوا دغا تكن سو سن يدد النبي إبراهيم عليه السلام har ma su mushrikai a makka abinda suke da'awa kan addinin sa suke suna bin tafarkin annabi ibrahim ne suna da'awar suji kokin sa ne da haka suna kan addinin sa da haka suna raya ibadu irin wanda suka ce sun gaje shi ne daga annabi ibrahim alayhi salam to sun yadda cewa manzannin da suka gabaci annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin su mutane ne kuma suna cin abinci kuma suna zuwa kasuwa sayayya abubuwa irin da suke samun dan adam na rashin lafiya da waraka da yunwa da kishi da gajiya dai suna samun su suna kuma mutuwa kuma duk da haka Allah subhanahu wataala ya aika su zuwa ga mutanen su da zuwa ga al'ummomin su waɗanda suka gaskata su suka gaskata su waɗanda suka ƙaryata su kuma suka ƙaryata su Allah kuma subhanahu wataala ya tabbatar musu da gaskiyar wa'adinsa alkawarinsa yayin da ya tsirar da su ya tsirar da su da mabiyan su ya halaka waɗanda suke makaryata daga cikin su saboda shi yasa shi annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan abubuwan da suka gabata a baya me yasa shi ake kawo waɗannan rudani na ƙarya a game da manzancin sa alhalin da abinda ake kokarin a kawo game da shi haka suka kasance haka ya kasance game da annabawan da suka gabata wanda kuma su waɗannan masu ƙarya tashi sun yadda haka suke sun yadda annabi ibrahim mutun ne sun cewa shi ne ma kakansu to ya za a yi shi mutun kuma sun yadda shi kakansu ne kuma sun yadda shi manzo ne amma kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai suke cewa shi mutun ne ba su yadda da shi ba ta yaya haka za ta yi wannan tufka da warwara ne saboda haka kaga wannan ilzami ne wanda yake mai karfin gaske ko dai su ƙaryata duka annabawa sai ba su yadda da kowane annabi ba tunda mutane ne ko kuma in sun yadda annabi zai iya zama mutum ne sai yadda shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne da saban cewarsa mutum ba zai kore masa annabci ba amma sai yadda cewa akwai wasu manzanni cikin mutane amma in an zo kan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba su yadda da shi ba saboda shi mutum ne sau da kaga a nan alama ce da take nuna cewa ba su da wata hujja da suke rike da ita sai shubhar ma mara ƙarfi kuma ba abin da suke riko da shi sai tufka da warwara sannan kuma babu wani annabi ai wanda ya dawwama sun kula cewa duk annabawan da suka gabata ai sun rasu babu wani annabi yanzu da suke ganin shi yana yawo a bayan ƙasa duk da cewa sun yadda da annabcin su amma kuma babu wani wanda yake nan gashi babu su a duniya to dan menene za su kiyarda da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa shi in annabi ne to ya dawwama kuma annabawa ba mala'iku bane mala'iku su ne Allah subhanahu wataala ya yi su ba su ci ba su sha kuma ya yi su ba su mutuwa har sai lokacin da Allah subhanahu wataala ya hukunta musu haka وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون الله يجي سكتي لولا انزل عليه ملك ميسا بذا ايكو مسا ملائكه سوكر مسا ده ملائكه با الله يجي ده الله يا سن يا شي ملائكه ني تو لقضي الامر تو ده الامر ده الله يا سوكو ده ملائكه تو ده ان جما ده سو كما ده الامر يا زو قرشي saboda saukar mala'ika alama ce ta cewa lokacin halakar su yayi walau ja'alnahu malakan da kuma Allah ya sanya manzon ya zanto mala'ika ne la ja'alnahu rajulan sai to da sai mu sanya shi ya zama mutum ne shi ma sai da zai saje da su sai da za su iya zama gaban shi su saurare shi sai da za su iya koyi da shi wala labasna alaihim ba yalbisun da kuma ya zama mala'ika kuma mutum to da nan kuma abinda suke wato na rikicewar su da ya ƙara ci gaba sai su ce ai ba su yadda ba shi mala'ikan ne tun daga shi mutum suke gani to kaga sai ai ta kombo bakon baya kuma babu yadda za a yi mutane su iya karɓar saƙonni daga mala'iku kai tsaye suna a mala'ikunsu ba zai iya yiwuwa ba inda dai a ce mutanen su ma mala'iku ne kamar su, to sai zanto akwai tajanus, wato sun zama jinsi daya, sai abin yayyu. Wallahu kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innin lanzalna alaihim minas sama'i malakan rasula, la ce da a ce a ƙasa mala'iku ne suke tafiya a ritse, to da sai mu saukar musu su mala'ika ya zanto manzo a cikin su. Amma kuma ba mala'iku bane, mutane ne, don haka aiko musu da wani mutum irin su zai fi dacewa da su samu abun koyi. In yayi su ma su yi, saboda mutum ne kamar su yayi za su iya yi, amma in ya zanto mala'ika ne to za su yi ta hujja da cewa ai shi mala'ika ne, don haka yake iya yin salloli biyar, inda a ce su ma mala'iku ne da sai su yi salloli biyar. Sai azumi, sai ai shi mala'ika ne, shi yasa yake yin azumi wata guda, shi ai mala'ika ne. Saboda su ba mala'iku ba ne, za su iya wata guda suna azumi, ba za su iya ba. Duk abin da ya yi in ya fita jihari, sai ya yi shi mala'ika ne, ba ya tsoron kowa, ba mutuwa zai yi ba, su kuma ba mutane ne, ya za su yi koyi da shi. Haka duk wani abu da zai umarce su ko ya yi, sai su ce ba za su yi koyi da shi ba. Haka taɓa su ce ai shi mala'ika ne, ba irin su halittar su ɗaya ba. Amma in ya zanto mutum ne irin su, duk irin buƙata ta mutuntaka yana da ita, to an yi abu ba su da hujjar su ce ba su yi ba, ce shi mutum ne, shi mutum ne ya yi, to kuma mutane ne. Ai yana rashin lafiya, yana jin gajiya, yana jin yunwa, yana jin ƙishirwa, yana rashin duk yana yin waɗannan abubuwa, amma kuma gashi ya iya yi, to kuma ku kwatanta mana. To kaga akwai hikima ta zanto a mutane su ne manzanni ba mala'iku ba. Sannan kuma halittar mala'ika ba halitta ce da za ta iya zama cikin jama'a ba, halitta ce da Allah subhanahu wataala ya yi ta da wani siga daban, ba irin ta mutane ba. Shi yasa ya ce da a ce mala'ikan ma za a saukar da shi cikin mutane, to dole ya zama mutum, ya zama a mala'ika da girman halittarsa, ba zai iya, in ya zanto ɗan adam baya iya jura ganin aljani a halittarsa ta aljani, to ina kuma ga mala'ika da halittarsa tana da girma ƙwarai da gaske. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ce ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim, wato ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ba mu aiko da wani daga cikin annabawa ba zuwa ga wata al'umma gabaninka, face mazaje ne daga cikin mutane irin su, ba daga mala'iku ba. Muna yi musu wahayi da abinda duk muke so mu yi musu wahayi, saboda ka dan menene suke inkarin manzancin ka, alhalin kuma sun yarda da manzancin waɗanda suka gabace ka cikin al'ummomin da suka gabata. Kamar yadda Allah yake cewa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahli alqura, wato ba mu aiko gabaninka ba face mazaje da muke musu abin nan wahayi, min ahli alqura, daga mutanen birni, daga mutanen birane. Anan da yace illa rijalan yana nufin cewa a mata babu manzanni, wannan ijma'i ne na malamai cewa a mata babu manzanni, babu wata abin da mace manzo babu ita. Wannan ba a samu sabani a nan ba, inda aka samu sabani a wajen nubuwa ne, cewa akwai annabiya mace amma akwai manzo mace, wannan babu sabani, duk an yi ijma'i a wajen annabiya mace. A nan ne aka samu wasu kaɗan sun saba irin sai Ibn Hazm, wanda suke ganin cewa kamar Maryam alayhi salam da ummu Musa, waɗannan annabawa ne, da cewa dai magana mafi inganci shine babu wani annabi, babu wani annabi ko manzo a cikin mata, dukkanin annabawa da manzanni mazaje ne. Sannan Allah ce fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun, ku tambayi ma'abota sani in ba ku sani ba. Wato a nan kamar ana so a nuna musu cewa sun fa jahilai ne, ba su san komai ba, haka abinda ya dace da su shine su koma su tambayi ma'abota ilimi, ma'abota ilimi waɗanda suka karanta littattafai na da shari'u waɗanda suka gabace su, su je su tambayi al-ahbar, malaman yahudu da ar-ruhban, masu bautar kiristoci, waɗanda sun karanta littattafan annabawa da suka wuce, su za su gaya musu labarin cewa duka annabawan da Allah ya aiko a baya mutane ne, ba mala'iku ba ne. Wannan ayar da cewa tana magana akan akan tambaya ne game da halin da manzanni wato waɗanda suka gabata suke ciki, to amma ta kunshi kowane abu na ilimi, ta kunshi dukkan wasu furo na ilimi, dukkan wata mas'ala ta addini, sawa'un mas'ala ce ta usul ko mas'ala ce ta furo. Idan mutum bai da wani sani akan ta, to wajibi ne ya je ya tambayi waɗanda suka fi shi sani. Saboda haka anan akwai umarni da cewa mutum ya je makaranta ya yi karatu, in ya tashi wani abu ya yi tambaya, ya tambayi waɗanda suka sani. Ba a ce ka tambayi kowa ba, aka ce ka tambayi waɗanda suka sani. Kuma umarni da ka yi tambaya, umarni ne da ka yi karatu. Ce duk abin da baka sani ba ka tambayi wanda suka sani. Kama ce duk abin da baka iya ba ka je ka koya. Wannan shi ne abin da ayar take kunsa a dunkule. Kuma da ya ce fas'alu ahla dhikri, ku tambayi ma'abota ilimi. Yana nuna cewa idan mutum zai yi tambaya, kada ya tambayi wanda aka san su da jahilci ko rashin ilimi. Ya tambayi waɗanda suka sani. Ma'abota sani su ne waɗanda sauran malamai ƴan uwansu suka yadda cewa suna da ilimi. Ba mutum ne yake ware wani ya ce shi wane yake da ilimi ba, wane baya da ilimi. Mai ilimi za ka samu masu ilimi sun tabbatar masa da iliminsa. Wanda aka sani a kowane sashi na ilimi, za ka sani masana wannan fannin su suke tabbatarwa da shi wanda ya sani cewa ya sani. Shi yasa a da can ake da abin da ake kira ijaza. Shi ne idan mutum ya yi karatu akan ba shi ijaza, wato wani abin da yake halatta masa karantar da wannan abin da ya koya. To wannan ita ce alamar cewa ya sani. Saka ba kowa ne yake zama abin tambaya ba, ba kuma alama ce ake gani a jikin mutum ba a gane cewa wani mai ilimi ne. Ba wai rawaninsa za a kalla a ce wani yana da ilimi ko kunzumin gemunsa ce wannan yana da ilimi, tunda mun ga shi yana da gemu da wahala zai bar gemu ko ba da ilimi. Ko a ce tunda mun ga yana sa rawani zai yi a ce kuma yana sa rawani ba da ilimi. Wannan duk ba alamu ba ne. Da kila ga wani cikin court amma kuma ya fi wani mai rawanin ilimi. Wani kuma za ka same shi da rawanin da gemun kuma yana da ilimin. Saboda haka ba alama ba ce a jiki take nuna cewa mutum yana da ilimi. Galibi waɗanda suka sani su suke tabbatar da ilimin mai ilimi. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace. Da wannan muka zo ƙarshen wannan karatu namu na yau, sai kuma gobe insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure, Allah ya fi mana. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. الله وبركاته. الله وبركاته.